Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukan ku kuna nan lahiya da wannan yammacin Laraba 4 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa ya sake komawa kan maganar ƴan gudun hijira da mawuyacin halin da suke ciki a arewa maso gabashin Najeriya, musamman ma a jihar Borno da ma jihar Yobe, inda kwanakin baya gwamnan jihar ya ce an kashe naira biliyan 15 akan sansanonin ƴan gudun hijira biyu kawai da ke jihar, wato naira miliyan 15,000. Waɗanne irin matsaloli ne ke damun ƴan gudun hijira?
Masalan da muke ciki dai yanzu haka kai muna cikin masala dai. Abubuwa irin su kaman masalan abinci ne, ruwan sha ne, toilet ne, abubuwa dai ba yi da iyakan da za mu iya mu ce da matsalolinmu ba, abun da duka ya dame mu.
To ya maganar samun abinci a sansanonin ƴan gudun hijira?
Da lokacin da muna can ana dawa mana abinci lokaci uku, yanzu an maida shi lokaci biyu, lokaci biyu ma ba mu samu akai-akai, jiya ma ba a dafa abinci ba.
Abincin ma idan ya samu shin yana ciwa?
In ka sa wanda ba zai ciwu ba, in ka sa yaji ba zai ciwu ba, an riga Allah ya ci abinci, ba sa kama na abinci, wani abinci ma duk sun sa, waken ma duk sun sa ne, wani ba zai iya cin abinci ba, in ya ci cikin shi ma zai fa ciwo, sai bayan da ba yi da amfani a cikin shi ba.
To anya ko wannan gaskiya ne? Kwanaki wa gwamnan jihar Borno ya faɗa da bakin shi cewa duk rana buhu 1,800 na shinkawa ake dafa ma ƴan gudun hijira.
Wannan 1,800 buhun da suke magana ƙarya ne, wannan baya kaiwa haka.
To yau ma za mu ci gaba da tattaunawa da Alhaji Grema Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno. Amma za mu hara da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, sannan kuma za ku ji ta bakin wasu ƴan gudun hijira daga Goza da Abadam da Bama da Gamborin Gala da kuma Manguno, waɗanda ke zazzaune a sansanoni daban-daban a jihar Borno. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa, ku ji halin ha'ula'in da ƴan gudun hijira ke ciki a jihar Borno da Mayobe.
To a Facebook mun yi muku tambaya cewa me ya ra'ayinku game da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi da ma kungiyoyi masu zaman kansu ke kare haƙƙin ƴan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ya ritsa da su? Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Shikenan yau da gobe, yau kan an iso wajen wannan maganar kare haƙƙin ƴan gudun hijira. Muna ji dai a rediyo ana faɗa, to sai dai wani hanzari ba gudu ba. Mai yiwuwa suna kare haƙƙin waɗanda suke a sansani ne, wannan kuma na sansanin su za su faɗa. Ni ɗin nan ɗan gudun hijira ne, muna zaune a gidajen ƴan uwa. Mun san tallahin ƴan uwa, amma ba na gwamnatin tarayya ko ta jiha ko ta ƙaramar hukuma ba. Mu ba wani tallahin da muke samu daga gurinsu, balle ma a ce su kare mana haƙƙinmu. In suna kare mana haƙƙinmu, ta yaya ake ganin ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da ƙannanmu da matanmu suna barace-barace a cikin gari da kasuwanni, kuma mu muna ƙarƙashin ƙaramar hukumar? Don haka mu ba mu san ana wani kare haƙƙin ƴan gudun hijira ba. Saƙo daga Awwali direban sitiya dabar shata ko dabar shata baga.
Allah sarki, wallahi da zarar naji an ambaci ƴan gudun hijira sai hankalina ya tashi. ba don komai ba sai akan halin ni'yarsu da suke ciki. Wato wani abin tausayi ga waɗannan bayin Allah shine yadda wasu marasa imani da tausayi ke daƙile tallafin da gwamnatin tarayya da na jahohi ke basu. Yau da gobe Allah saka muku da alkhairi ganin yadda kore yaushe hankulanku na kan waɗannan bayin Allah. Sako daga Abbas Yahaya Dutsen Wai.
Yau da gobe ikon Allah, ina so ku sani mulkin siyasa ba zai bari ƙasar Najeriya ta yi abin da ya dace ba, saboda duk wanda za a ɗauka ya kula da 'yan gudun hijira sai ɗan siyasa mai uwa a gindin murhu shi ne za a baiwa ragamar tallahin 'yan gudun hijira a raba musu, musamman gwamnatocin jahohi. Don haka nake tausayin Buhari, saboda a kullum Buhari burinsa a nemo wanda ya cancanta a bashi ragamar 'yan Najeriya, to amma 'yan siyasa musamman na jahohi burinsu a ba su wuka da nama domin su san zuciyarsu. To shugaba Buhari baya san haka, don haka suke daƙile duk wani ƙoƙari da Buhari yake yi. Saboda haka Buhari yana buƙatar addu'a ga 'yan Najeriya. Sako daga Adam Salisu.
Yau da gobe gaskiya za a ce ba yabo ba fallasa, domin gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin wani hali kama daga rashin abinci, wurin zama da dai sauransu. Ya kamata gwamnatoci su ƙara mai da hankali wajen taimakawa 'yan gudun hijira da ma ɗaiɗaikun mutane. Sako daga Yahaya Umar Baban Yara Bicci.
A gwamnati da ƙungiyoyi suna ƙoƙari ƙwarai da gaske, saboda kusan kullum in mutum ya saurari rediyo zai ji irin ƙoƙarin da ƙungiyoyin da gwamnati suke, musamman gwamnatin jihar Borno. Sai dai kuma duk da hakan suna buƙatar ƙarin taimako, saboda gwamnati kaɗai da ƙungiyoyi ba su isa ba. Ya kamata attajiran ƙasar nan su ma su shigo ciki, saboda mutum miliyan 3 ba 300,000 ba ne. A ƙarshe nake addu'a Allah ya zamnar da ƙasar mu lahiya, ya kawo mana ƙarshen Boko Haram. Sako daga Kabiru Aliyu Madrid.
Yau da gobe a gaskiya akwai gyare-gyare ganin yadda gwamnatin tarayya da masu sauran ƙungiyoyi ke kare haƙƙin 'yan gudun hijira, wanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su, domin yadda 'yan gudun hijira ke zama a cinkushi tare da ƙarancin ababen more rayuwa da suke fama da shi. Ina kira ga gwamnati, ya kamata ta duba wannan lamari da fatan za ta duba. Sako daga Jamilu Ciri a garin Daura.
Wallahi ni ɗan gudun hijira ne na Damasak a jihar Borno. Wani a cikin masu kare haƙƙin ɗan adam ɗin ma da kansa, in ka tambaye shi me kare haƙƙin ɗan adam ɗin ma da kansa bai sani ba, balle ya kare haƙƙin ɗan adam. Sako daga Tijjani Abdullahi Damasak.
Yau da gobe ikon Allah, ni dai ga naune ba jiyau ba. Tabbas gwamnatin tarayya da jihohi da ƙungiyoyin agaji da ƙungiyoyin fararen hula na iya ƙoƙarinsu akan ba da kulawa da tallafi ga 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya ritsa da su. A nan jihar Yobe akwai dubban 'yan gudun hijira. Sako daga Sadi Energy Tandari Potosko.
Yau da gobe ikon Allah, a gaskiya gwamnatin tarayya a Najeriya da ma gwamnonin jahohi da ƙungiyoyi masu zaman kansu duk da a Najeriya suna yin iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun kare haƙƙin 'yan gudun hijira waɗanda rikicin Boko Haram ya raba su da gidajensu. To amma wata babbar matsalar da ake huskanta ita ce waɗanda ake ɗora ma nauyin kula da 'yan gudun hijirar su ne suka mai da wannan aiki tamkar wata manhaja ta kasuwanci wajen rarraba kayan da gwamnati ta bayar. Domin ni ga naune ba jiyau ba. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen duk wani abin da zai raba bil'adama da gidansa, matuƙar ba alkhairi ba ne. Amin summa amin. Sako daga Ciroma mai turare Dumjiya jihar Damagaram Nijar.
Yau da gobe a gaskiya mun san shugaba Muhammadu Buhari yana iya ƙoƙarinsa wajen tallafawa 'yan gudun hijira, musamman da abinci. Domin a kwanakin baya, idan ba a manta ba, hukumar custom ta kai tallafi ga 'yan gudun hijira da suke zaune a sansaninsu a jihar Yobe, kuma an kai musu tallafin abinci kamar shinkafa, mai, sabulu, tufafi, gidajen sauro da magunguna. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Sako daga Rulwani Ibrahim London Uba da ke jihar Adamawa.
Bisa yadda muke samun labari, gwamnati da ƙungiyoyi na iya ƙoƙarinsu na taimaka ma 'yan gudun hijira. Amma inda matsalar take shi ne waɗanda ke da haƙƙin rarraba kayayyakin suna yin zalunci ta yadda suke sayar da kayan tallahin, ko kuma sai an karɓi cin hanci daga hannun 'yan gudun hijira kafin a ba su abinci. Allah ya kyauta. Sako daga Ibn Abdallah Bojude.
Salam filin yau da gobe. wallahi da gyara, dan sai ka ziyarci sansanin ƴan gudun hijira kaga abin tausayi. Mahukunta na bakin kokarinsu, amma ko daga masu isar da sakon ne abin ba kyan gani. Daga ƙarshe zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu hannu da shuni da su yi wa girman Allah su kai ɗauki ga ƴan gudun hijira don abin ya yi wa mahukunta yawa. Sako daga Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kuntagora.
Abin ba a ci komai, domin wasu sansanonin idan har mutum ya gani wallahi ba zai iya kushin ruwa a ciki ba. Gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna tallafa musu sai dai abin ya yi kaɗan. Ya kamata su ƙara ƙoƙari akan abin da suke yi. Sako daga Abubakar Ahmad Roni.
A gaskiya magana irin taimakon da gwamnatoci ke badawa da suna ƴan gudun hijira da a ce yana isa hannunsu, to da wallahi zai gamsar da su fiye da yadda ake tsammani. To amma sai dai kash, abin ba haka ba. Akwai waɗanda suka fake da wannan damar suka maida abin kasuwanci. Shin ba Annabi ya ce mu soma ƴan uwanmu abinda muke soma kanmu ba? Ko mutane sun manta ne? Da fatan Allah ya ganar da mu. Amin. Sako daga Kasim Ladan Dan Chadi.
Masu saurare, yau ɗan iya yana hutawa, amma mun san hanyar da muka bi muka samu ta bakin wasu ƴan gudun hijira daga Goza da Abadam da Bama da Gamborin Gala da kuma Manguno, waɗanda ke warwatsa a sansanoni daban-daban da aka kakkawa musu a jihar Borno.
Ina kan Goza, ɗan Goza ne ni daga Bakasi. Wallahi kare ne, na aiki da su kare ne, ba abin da suke ba mu. Abinci masu ɗaya ne, gari biski ne suke kawo, biski wani lokaci ba kyau. So ɗaya so biyu ne, wani lokaci so ɗaya, wani lokaci ma babu, za hura wuta haka kawai sai a kashi. Haka da yana manajin ba magani a asibiti, mai ruwan sha ma babu. Wannan 1800 buhun da suke magana kariya ne wannan, baya kaiwa haka. Abun da yake tafiya da mun zon Borno ana rana kawai yana ta kadar da mutane, wallahi asibiti ma babu, ba magani, abincin da za a ba mu ma babu shi. Wani akwai gozo babu, haka dai muna management. Yanzu a haka gashi guguwa ya tashi haka nan, wallahi gaba ɗaya jiki mu kura ne kawai, ba in ka kalle mu furistol muna halin dai sai dai Allah kawai da zai cece. Ruwan sha ma babu, da ne akwai yanzu ma babu ruwa. Ruwa kwata-kwata wahala muke kawai. Albarkacin kamfanin riski ta fito ne mana wannan buga-bugan su wannan, shi ne kawai muke ɗan samu ruwan, ba wannan wallahi ya yawa. Muna taruwa kai gida musu.
Hello, assalamu alaikum. Ina Boko ne, ɗan Abadan ne, Abadan Lokoto. Wato inda muke zaune a cikin nan, kaga da dai yana kawo abinci na kowane lokaci. Kaga kamar sun maji wannan da akan kawo kamar kwali 20, yanzu sai kasance zuwa mai huce a kan guda biyu ba, ko guda uku, wani guri sai an kwana 10 abin da ake jira za a, wani guri ta yanzu za a ga abinci an ba shiri babu abin da ake kawo a ciki. A cikin nan ban sani ba da wani gurin da ake kawo, amma mu nan da nake gaya muka yanzu cikin kwana biyu wannan ko zuwa kwana uku zan gaya maka ni shinkafa ma ban ganta ba. Ana kunu haka da kafe, da a yi ɗan kunu, gashi na yan kunu na haɗi haka, kawai haka za a yi shi da a samu ɗan suga kaɗan, ana watsawa su kuma an suna da wani ɗan abu kaɗan ɗan naira 10-20 zuba. Sai an yi kiwon lafiya, yanzu haka fa sai dai ciyaman na kan an ya je wani guri ya karɓi leta da ƙyar, leta wanda za a yi da a yi rufiya zuwa motar ganin asibiti. Akwai wata tsohuwa wallahi wanda lokaci kuɗin sayan jini ma ya gagara. Kuma gashi moto wannan, moto wannan wanda za ta yi helfin namu babu sai. Sometimes sai an tabbata ne kamar cewar wani emergency ya faru, sai dai motar police wani guri su taimaka ma ciyaman na kan ya ta hanyar da zai dai ɗan zuba musu mai yanda za a ce a kai mutum asibiti. Kan ga masu dafa musu abinci wannan. Wallahi sai shi ne da wannan za ka ga ana kawo 15 minutes da months kamar an dai zafi ya buge su ɗin nan yanda za su sha saboda wuta. Abtunawa nake maka magana, yanzu aka kai zafi yanda yake damun su ya ɓaci, sai dai sun ce mana kan ɗin zai yi wani ƙoƙari da ɗin bankunan wasu zai samu ɗan kuɗin koma ma wani guri zai gagare su. Yanzu kuma wajen wata biyu wannan, wata shida kai, wata shida yanzu aka ba su ba su wani abu ba. Wasu dafa abinci ne kuma every month haka mutum ɗaya ana biyan shi 5,500 ne bai huce da ya kamar wani alawus, kuma shi ma wata shida yanzu haka ba su samu komai ba. Addi sun riga sun amince ga mutum da bai kan da aikin taimakon kai da kai ne, to amma duk da haka wannan din ma ba sa samu.
Ni dan ba ma ne, ni mutumin ba ma ne, ina IDG kam na kofa IDG kam. Da lokacin da muna can muna WTC ana dawa mana abinci lokaci uku. Yanzu an maida shi lokaci biyu ma ba ma samu akai-akai, jiya ma ba a dafa abinci ba. Mu dai ba ma samu, a dare muna samu, yanzu dai ba ma samu. Ruwan ma ba ma samu mai kyau, yau ma aka ce ba mu yi, gashi ba a samu ruwa da yamma ba. Mayankacin muna kace su ma ba a biya su ba, ya kai wata shida ma ba a biya su ba. Asibitin ma yanzu ba ma gani ba.
Salamu alaikum, mun IDP kam ne. Muna IDP kam ne kwarai matashin Gala, Zamborin Gala. Matashin da Zamborin Gala kuma muna cikin IDP kam. Matsalar mu gashi nan, yau muna zaune a cikin kam wannan babu abinci mai kyau wanda za mu ci mu sha, babu wani ruwa mai kyau wanda za mu sha, babu wani sabulun da za mu yi wanki da shi. ‘Ya’yanmu ba lafiya, babu magunguna, babu abinci. Yau gashi yau watan kwana uku ma mutanen da suke dafa mana abincin ma ba su dafa mana abincin ba. Mutanen da ake ba su suna dafa mana abincin ma yau wajen wata shida ba a biya su kuɗin su ba. Gashi nan suna pressure, su ne suka ɗauki cewar su ba za su yi wannan aikin ba sai an biya su kuɗin suka yajin aiki. Yau kwanan mu uku ba abinci, babu na sati, babu na rana, babu na dare. Kowa ya jikkata, ga manya sun jikkata, ga yara sun jikkata. Kuma gashi yana cewa a za a buɗe mana hanya. Hanyar mu ya buɗe, lafiyar ta kalau, babu Boko Haram. An ce kuma kafin ta tsima ta ba zai kai mu garin mu ba. Ba mu san laifin da muka yi ma ba, ba mu ce mu sha ba. Kuma bot mene problem na go mu san shi dalili ba. Ya samu a gaba garin mu ya ce ba za mu koma ba, kuma garin mu babu kwaram, kuma lafiyar shi karau garin mu. Babu wani abinci da suke kawo mana, da yunwa suke bar mu mai gida, ‘ya’yan mu sun rame, mu ma mun rame, iyayen mu sun rame, wasu ma duk sun biye kasa. Duk wanda aka kai shi yau aka kai ka asibiti kace ba ka da lafiya, aka auna yunwa ce. Wancan ma aka kai shi asibiti aka auna yunwa ne. Ga wahala, ga ishiruwa, ga komai, babu wani abin da muke samu na biyan bukata wancan wanda za a ce gashi yau bani Adam wannan ya ci ko ya sha ya ji daɗin shi, babu, kullum tunani akan tunani. Wallahi tallahi to muna nan mun dogara ga Allah. Abincin da suke dafawa ma shi ne in sun zo mutum ya samu ya yi loma biyu uku ya busar abinci ya je ya sayar ya ba da abincin da za a dafa maka ka ci shi ne za ka tsayar a rana ka busar da shi tukunna ya bushe ka je ka ba da baka abincin da za ka ci. Ba wannan abincin da za a ga maka ba, saboda ba zai ciwu ba. In ka sa manda ba zai ciwu ba, in ka sa yaji ba zai ciwu ba. An riga Allah ya ci abinci, ba sa kawo mana abinci. Wani abinci ma duk tsutsa, waken ma duk tsutsa ne. Wani ba zai iya cin abinci ba, in ya ci cikin shi ma zai ba shi ciwo. Sai bayan gari ba yi da amfani a cikin babu lafiya, ba magunguna, ba magunguna. Yau mai shekara 30 maganin shi mai shekara 20 za a ba shi, mai shekara 20 maganin mai shekara 10 za a ba shi, mai shekara 10 maganin mai shekara 5 za a ba shi. Babu 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 yaro magani duk iri ɗaya ne, duk cuta iri ɗaya ne. Babu wani abin da za a yi maka magani in ka je kawai sai mu dai mun dogara ga Allah, kuma addu'a Allah ka mana zaman lafiya, kuma ga shi mun samu zaman lafiya. Garin mu an ce babu ko fara hanya ta bude lafiya karo a kai mu garin mu muke bukata. Dan Allah dan Annabi a roƙa mana a wajen mai girma da daraja shugaban kasa ya roƙa mana, kuma mana alfarma ya roƙa mana, ya duka mu ya maida mu garin rukan mu, samu mu yi noma a bana wannan. Dan Allah samu a tura mana jawabin nan, dan Allah ya samu amsuwa.
Hello, alhamdulillah, ina Manguno ne Bakasi kam. Bakasi daga Bakasi. Abubuwan da muke ciki, matsalan da muke ciki dai yanzu haka, kai muna cikin matsala dai. Abubuwa irin su kaman matsalan abinci ne, ruwan sha ne, toilet ne, abubuwa dai ba yi da iyakan da za mu iya mu ce da matsalolinmu ba, abun da duka ya dame mu. To gaskiya shi ne, in an ce gaskiya don Allah ne za a yi, ba za a ce don ko gwamnati don kowane ne ba. Ba za a yi a ce ana cin shinkafa kowane 3 square mil wanda gwamnati yake so ba. 1 square mil ma a haka dai yanzu ana karancin shi. Falle ma shinkafa da ni dai kam ban taba gani ba ya kai sati uku hudu. Wallahi da gaya maka, busti ne kawai da miyan kuka. Kuma ba wanda yake cima a duba a tura mutane su zo su gani inda aka bushar da busheshen abinci a cikin kamdin. Sannan dipiki gwamna da kanshi ma ya zo ya kwashe abincin da kayan sauran abubuwa din ya kai wai aka za a canja abincin ne ba a canja komai da komai ba. Kifi nama dai akwai lokacin kwanakin baya lokacin da taimakima na baya na aka bamu shanu guda 7 ne tokos. A lokacin nan aka kai dan kaman leda karamin nan guntu kadan haka aka kai a gidana na gani. To baya ne na man kam duk ma na gani ne a gani na yanzu. Kifi ai suna zuwa mutanen suna zuwa su diba miya din sai su ga komai da komai. Ba komai a ciki banda magi banda menene banda har gishiri ma wata rana babu wai. Wai zai ce akwai nama akwai kifi a cikin batati ko kuma wani a cikin mutanen Mungunan mutanen Guzamala da Bozo nan. Irin su kaga abincin da muke ci ma ba irin kamar na da ba ne. Yanzu haka gida kuka wanda yana da ci ya samu dan miyan shi kadan da gishirin shi ya hada ya ci kuma ba wanda yana da dan kifi wannan jikin shi. Maganan asibiti ma asibiti ba kai komai sai mutanen irin su World Health ne suna taimako kadan kadan banda wayan nan ba kowa wanda yake taimaka. Allah ya ba mu sauki.
Ina dai ya gubla sanin mu na duniya kwajjara ya sani namarin mu na duniya babata ya sani ga gani haka mamma ya sani gubla.
To ma saurare, kamar yadda muka gaya muku yanzu haka muna tare da Alhaji Grema Terap, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno, kuma kun ji ta bakin 'yan gudun hijira daga yankuna daban-daban waɗanda ke zazzamna a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Salamu alaikum Alhaji Grema Terap.
Wa alaikum salam Hajja, kuna lafiya?
Lahiya Allah, ina wuni ya kokari.
Alhamdulillah, masha Allah.
Yawa, to ga Jamila da tambaya.
Alhaji Grema, ina da tambaya. Kasancewa mutane da dama wanda suka ansa mana tambaya a Facebook sun ce suna ji a radio kuma suna ma karantawa a jaridu daban-daban yadda gwamnatin tarayya take ta kokartawa wajen taimakawa 'yan gudun hijira. Amma kuma da muka ji muryar su sai muka ga kamar abun ba haka ba. Ya a ina ka samu wannan bambancin ra'ayi haka?
Wato abin da yake faruwa a koda yaushe idan an yi irin wannan program a radio ko an samu wasu dama da aka yi kuka domin a kawo tallafi wa 'yan gudun hijira, sai kaga gwamnati ta hanyoyi daban-daban ta ce a kai musu shinkafa buhu dubu kaza, a kai musu kaya dubu kaza. Sha'anin gudun hijira ya fi karfin kawai aje a jigge wa 'yan gudun hijira kaya. Yayin da idan shugaban kasa ya ce shugaban custom ya kai buhu 21,000 misali wa Borno, idan an kawo kayan hannun wa za a sa, yaushe za a zo a rabar da kayan nan a cikin waɗannan sassani daban-daban. Kaga kaya zai shigo Borno kamar yadda kuka yi jawabi, kamar yadda mutane suka sani, amma to shigowan Borno ya shiga hannun 'yan gudun hijira, ai shine babban abun tambaya. Sai kaga kaya ya zo an jirge a store na Sema ko a store na Nema ko a nemi wani guri ko trailer park a jirge kayan a soke. Idan an soke waɗannan kayayyakin a garin rabawa kamp, sai kaga kayan suna ɓacewa a hanya. Sai kaga kayan ana sayar da su a cikin kasuwanni, sai kaga kayan ana samun su a cikin shaguna, a cikin kasuwanni da wasu garuruka madaban ana kai kawunan a kayayyakin. Ai yadda mutane suka yi jawabi, ai yanzu shugaban kasa ya bada umarni a bada buhu kusan 21,000 ma gwamnatin jihar Borno, kuma yanzu aka sun kawo kayan sun da jiggeta a trailer park, akwai wani tasha da ake wa nan manyan motoci a cikin birnin Maiduguri, har yanzu shi ba ma so ma bara ba ma mutane da suke cikin sasanni ba. Banda wanda gwamnati take kawowa ma kar ku manta ba, ICRC tana kawo buhu tana kawo mota kusan 30-40 na shinkafa domin ta taimaka wa 'yan gudun hijira, musamman camp na Daloyi wanda yake da mutum kusan 25,000 wanda babu wanda ya kai mutane yawa, ICRC ne ke ciyar da su ba ma gwamnati ba ne. Camp na Gubiyo camp wanda ya kai akalla mutum 11,000 da suke cikin wannan camp ɗin, su ma ICRC ne ke ciyar da su. Ga World Food Program, ga sauran kungiyoyi da dama wanda suke kawo kayan abinci da kuma kayan tallafawa rayuwa, su UNHCR, su Save the Children, su Action Against Hunger, sun rescue mission da sauransu kungiyoyi da yawa suna shigar da kayan abinci banda wanda nema ma take kawowa. Nema ma akalla tana kawo buhu 20,000 zuwa 15,000 a kowane wata tana shigarwa cikin birnin Maiduguri. Kayan abincin suna da yawa ba wai baya isowa bane, kayan suna isowa amma yaushe ne gwamnati ta zauna ta taba tsari domin ta tabbatar cewa wannan kayan da ake kawowa ƴan gudun hijira ya same su akan lokaci, kuma bayan kayan ya shiga cikin sasannin shin an samu an dafa mutanen nan abinci akan lokaci? Sai wani lokaci katarar ma an kai kayan, amma idan an kai kayan to yaushe za a dafa abinci? Sai ka ga kayan abinci a cikin sasanni amma a ce maka babu itace. Kwanaki ɗin masu sayar da itace sun yi yaji a birnin Maiduguri saboda gwamnati na karɓan kayansu ba sa biyan su akan lokaci. Sun je suna din gwamnati kusan bashi miliyan 20 na itace na dafa abinci, gwamnati ba ta biya su ba. Sai ka ga ababe da yawa ne wanda yake kuntatawa ƴan gudun hijirar rayuwa a cikin sasannin da suke zanne. Ba wai ka kawo kayan abincin ne ko ka jibge ba. Ai gashi yanzu ƴan gudun hijira suna complain, yau ya kai sati uku zuwa wata daya ba su ma ga shinkafa idanunsu ba, sai biskit suka ce wannan biskin kuma ta lalace ta expire, akwai susa a cikinta. To ya za a yi ka kai wa mutum biskit? Babu mai, babu wani sinadari na hadawa mai kyau, an dafa biskit da kuka shar a ba mutane. Ta taya mutane su wannan abincin mafi yawa shanya shi suke yi, za su shanya shi su sayar da shi a masu kiwon dabbobi. Masu kiwon dabbobi suke sayan abincin nan a sasannin gudun hijira. Daro daya suna sayarwa kusan naira 250 na abinci bushashe. Masu kiwon raguna su suke sayan kayan abincin nan mafi yawa wanda ake dafawa, saboda ƴan gudun hijiran ba za su iya su ci irin abincin da ake dafawa ba. Kuma sai ka ga wani lokaci ga ma abincin ga itacen sai a ce maka babu ruwa. Menene sananin ranar jihar birnin Maiduguri? Me yasa ba za a yi musu solar borehole a cikin sasannin nan gaba daya ba? Kuma ruwan ma ƴan gudun hijira kungiyoyi na agaji da na duniya dukkanin su ICRC su MSF Doctors Without Borders su ma fa suna hanyar taimako na ruwa, ba ma gwamnati kadai aka barwa ba. Matsalan da muke ciki ba wai matsalan kawo kayayyakin bane, ina gwamnati da zata saya tsakaninta da Allah ta sarrafa wayannan kayayyakin kafin shiga hannun mutane? Ai kowa ya san cewa kamin a yi zabe, dalilin ana neman a ci zabe, gwamnati ta yi tsayin daka ta saya a kansu. Ai wannan gwamnati ita ce lokacin zabe ba samu canji ba, kuma tallafin da yake zuwa yanzu ya ci na lokacin kafin zaben ma. Saboda a baya lokacin da ake yakin neman zabe, ƴan siyasa suna shigo wayannan sasanni daban-daban. Gwamnatin tarayya tana zuwa, gwamnatin jiha tana zuwa, kananan hukumomi, gwamnatin kananan hukumomi su ma suna shigowa. Har yanzu tallafin da aka samu a bayan zabe ya ma fi lokacin kafin a nemi zabe, amma to menene ya sa yanzu ba za a bada hankali da haɗin kai ma ƴan gudun hijira ba? Ga victim support fund su ma sun ce suna yi taimako a cikin waɗannan sasanni.
Eh yau Alhaji Grema, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, akwai da yawa cikin waɗanda muka ji muryoyinsu yanzu nan suna cewa a bar su koma gidajensu, a bar su koma garuruwansu. Kana ganin lokaci yayi a bar su koma garuruwan nasu?
Eh ya danganta, akwai wuraren da har yanzu a daji akwai abokanin adawa wanda ake fama gumurzu da su, kamar wurare abin da ya shafi dajin Bama, har yanzu ana ta farmaki tsakanin sojojin Najeriya da ƴan Boko Haram, abin da ya shafi dajin Gwaza da sauransu. Amma mutanen Gamborungala kamar da kwanaki chairman nasu na karamar hukumar su ya je ya maido mutanen da suke protocol nahiyar Cameroon da kuma sauran wurare wanda suke bakin boda, ya maido su cikin gidajensu. Yanzu haka akwai mutane a garin Gamboru Angala. To amma mutane sun fi so su koma gidajensu. Wannan zaman camp din nan zama ne na azaba, zama ne na wahala. Za a iya a maida mutane waɗanda suke da wuraren su babu matsala, kamar Gala, kamar mutanen Kanduga, kamar mutanen Dambuwa. Ai Dambuwa ma yanzu haka akwai mutane suna cikin ƙauyen ma suna zanne, ai suna cikin garin Dambuwa, ai mutanen Chibok ma na biyan su, mutanen Biyu ma na biyan su. Saboda haka wayancan akwai wuraren da za a iya a maido da mutane, akwai kuma wuraren da ba za a iya a maido da mutane ba. Kusan wani dalili yasa gwamnati take jinkiri wurin mayar da mutane ba? Shi maida wasu mutane a kai jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran ma'aikata na civil defense da immigration da customs
akai ma'aikata kananan hukumomi na asibitoci da su bude asibitoci a cikin
wa'in. Yauwa Alhaji Girema, lokaci ya fara daga mana hannun Allah, da nan gaba zamu ci gaba da tattauna akan wannan batu na mai da su da ma yobe, saboda kamar zamu so mu ji in kana da masaniya abin da ke faruwa a can. Ma saurare, iyakacin abin da ya samu kenan, sai gobe ku huta lafiya. Mun gode sosai Alhaji.